الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بالله تبارك وتعالى دوكم ونديني نيهو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 29 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan uku shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba na fi yin tambayoyi sukan iya gabata na'am kamar ni to wai hadisin da yake bayani dangane da wajibcin fitar da takalma a lokacin da mutum zai shiga makabarta shin ya hada shiga da fita to ban gane ba abinda kake nihin shiga da fita shi dai abinda yake wajibi idan mutum zai shiga makabarta ya fitar da takalmansa an gane ko kenan idan ya fito kuma sai ya dauka takalmansa domin tafiya a cikin makabarta tsakanin kaburra wannan baya halatta da takalma sai da larura kamar yanda hadisin Bashir ibn al-Qasasiyya Allah ya kara masa yadda shine yake cewa yayin da nake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makabarta waiwayawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai ya hango da wani mutum yana tafiya tsakanin kaburra da takalmansa manzon Allah sai ya kira shi yake cewa ya sahibas sibtiyataini alki sibtiyataik manzon Allah yace ya kai ni wannan takalma fitar da takalmanka anan umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kai tsaye cewa ya cire takalmansa ya fitar da su wanda ka'ida ko malamai daga cikin malaman usul akwai wadanda suke ganin cewa al'amru bi shay'in nahyun an biddihi al'amru bi shay'in nahyun an biddihi a duk lokacin da aka ce kai kaza to akai tsaye ana hanin ka game da abin da yake shiyance shi kamar misali idan aka ce wani tashi tsaya kaga akai tsaye ana hana ka game da zama to dan haka kasancewar wannan hadisi shi yake tabbatar da cewa baya halatta tafiya a cikin kabar makabarta da takalma sai inda larura larura shine misali kamar tsananin zafi wanda yake na rana ko tsananin sanyi ko kaya da abin da yake kama da haka idan mutum ba zai iya jurewa anan to ya halatta mutum ya yi tafiya da takalmansa hikima anan saboda kasancewar mumini yana da alhurma sawa'an yana raye ko yana mace kamar yanda jama'a suna raye ba za ka zo tsakankanin su ka ringa ketara su da takalma kana tattakawa to haka mu'minai ko bayan mutuwar su suna da daraja suna da alhurma an gane ku suna da daraja suna da alhurma dan haka shi kabari yana da alhurma dole ne a girmama shi dole ne a girmama shi a bashi alhurma kamar yanda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bashi duk wani abu wanda yake na nau'in wulakanci da kaskantawa baya halatta mutum ya aikata da kabari dan akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dayanku da zai zauna akan garushin wuta, wannan garushin wuta ya kona tufafinsa, ya iske fatar jikinsa ya kona, manzo Allah yace shi yafi masa alkhairi da zai zauna akan kabari. Ka zauna akan garushin wuta ya kona tufafinka, ya iske jikinka ya kona, shi yafi maka alkhairi da ka zauna akan kabari. Kaga wannan maganar ma zama fa ake magana. To ina ga wanda yake taka kabura? Ina ga wanda yake taka kabura? To dan haka kasancewar wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tafiya a cikin makabarta da takalma sai inda darura. Dan haka kasancewar daga cikin makabarta akwai waɗanda suke tawili akan wannan nasi, illa kasancewar tuntuni ya gabata a darasin mu Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya hakaito maganganun magabata waɗanda suka mai da martani akan wannan masu tawili akan hadisin, domin akwai wanda sun tafi akan cewa to ai ina ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan an kawo mamaci an binne shi, waɗanda suka binne shi idan sun juya yasma'u qarani alihi, yana jin wato buga falawar takalmansu. Ibnu al-Jawzi Allah ya kara Allah ya ji kansa kai tsaye mai da raddi yace wannan hadisi labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa. An gane ko labari ne yake badawa, balma kuma ga hadisin Bashir ibn al-Khasasiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani da irin su wato Ibn Hazm Allah ya ji kansa shi cayayi takalma waɗanda suke balka su ne baya halatta tafiya da su a cikin makabarta. Malamai suka mai da martani suka ce a wannan dakilewa ne, kasancewar menene bambanci tsakanin takalmi wanda yake balka da wanda ba balka ba. An gane ko? A takaice dai kenan, in mutum zai shiga zai fitar da takalmansa, idan ya fito ya dau takalmansa, sai dai inda larura to wannan kuma na halatta mutum ya shiga da takalmansa. Na'am. Wai yana halatta yin sallar gawa da takalma? Ba sallar gawa ba, kowace sallah akan iya yin ta da takalma, balma wasu malamai sun tafi akan cewa sunna ne yin sallah da takalma. An gane ku? Kamar yanda hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku saba ma Yahudawa ku yi sallah da takalman ku, domin Yahudawa ba sa sallah da takalmi, ba sa sallah da kufi. Kuma hadisi ne sahihi wanda yana cikin sunani Abi Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ana cikin sallah, sahabbai sai suka ga ya fitar da takalmansa ya maida gefe ya aje, kowa sai ya fitar da nashi. Ana gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo sai ya ce me yasa naga duk kun cire takalminku kun fitar da su kun aje? Suka ce ya Rasulullahi, gani muka yi ka fitar da naka. Manzo Allah ya ce ku san da cewa sababin abin da yasa na fitar da takalmana, Jibrilu alaihi salam ya zo ya ba ni labarin cewa akwai najasa karkashin takalmana, dan haka na fitar da su. Manzo Allah ya ce daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya leka kasan takalmansa, idan akwai najasa manzo Allah ya ce ya goga takalman akan kasa ya yi sallah da takalminsa. Hadisi ne sahihi. Wannan sallah ce ta farilla, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga yadda takalmansa. Jibrilu ya zo ya bashi labarin cewa akwai datti, akwai kazanta a kasan takalman nasa, don haka manzo Allah ya fitar da su. To don haka kasancewar sallah da takalma halakci ko kuma mu ce sunna ce, kamar yadda shi wancan hadisi ya nuna, illa kasancewar a yau kamar irin masallatanmu masallatai ne waɗanda suna shimfiɗe, wato da shingudu, tare da cewa kuma ba kowa bane a cikinmu a yau yake kiyaye taka wannan takalmansa, ko ina mutum shiga yake. Dan haka in ka zo cikin wannan, ka zo masallaci a irin wannan lokaci, maganar cewa ka shiga ka yi sallah da takalmanka, wannan akwai wani nau'i wanda yake na janyo fitina tsakanin jama'a. An gane ku? Kasancewar waɗancan masallatai a wannan lokaci ba su ba a shimfiɗe suke da shimfiɗu ba, kamar yadda masallatai suke shimfiɗe da wato tafi da sauransu a yau. Amma tare da cewa in ka tabbata takalminka tsarkakekke ne, kuma babu wata fitina da za ta biyo baya, to kakan iya yin sallah da takalmin ka koda da shimfidar dan haka balantana sallar gawa wanda sallar gawa sallah ce ma wanda babu ruku'u babu sujada kuma wanda galibi akan titina ne akan tsaya ai wanda kuma kana iya fitar da takalmin ka wurin kuma wurin kazanta ne wurin gwalalani dan haka kenan kowace sallah sawa'an ta farilla ko ta nafila akan iya yin ta da takalma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma yayi umarnin ayi na'am
kuma akwai mutane wanda ba su amsar sarata sai dai kauta yanzu wannan ana iya cewa wannan koyami ne ga manzon Allah
wai misali wai mutum ya ce shi baya cin sadaka sai kyauta wai shi koyi ne yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar koyi da shi a wannan baba saboda rashin cin sadaka wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hususiya ce ta shi shi Allah ya haramta ma cin sadaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da shi kansa wannan Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ko kuma Al-Hasan kamar yadda kokonto aka samu a cikin riwaya ɗaya daga cikin jikokinsa kenan ya dauki dan dabino na zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ankara ba sai ji yaro yana dum da dabino miyau sai ya zubo jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dibawa da yake sai ya ga dabino ne a bakin yaro sai manzo Allah ya tsawatar da shi ya ce maza ya tofar da shi manzo Allah sai yake faɗa ma yaron yake cewa baka san cewa wato ni da dangi wannan da zuri'ata ma'ana zakka ba ta halatta gare mu amma Allah ya ce baka san da cewa iyalin Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi sadaka ba ta halatta gare su to dan haka kasancewar anan rashin halaccin cin sadaka wannan yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da wadannan wanda suka danganta zuwa gare shi mu'mine sune Allah ya haramta ma cin sadaka kyauta amma Allah ya halitta musu da kuma ganima ta yaki in an yi ganima ta yaki suna da kashi ɗaya daga cikin biyar din ganima Allah da manzansa da su dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa wanda Allah ya haramta musu cin sadaka kamar yadda Allah yake faɗa wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير دان هكا باء كوي لمن زان الله صلى الله عليه وسلم أكن أبن دي كي بندرش دي أبن دي كي بندرش توانا ياتكيتا أكنش كما يندر بانكوانا كاغا أيبا واجبي بني كما زان الله صلى الله عليه وسلم خصوصية تاش وينجي تعالى يمسا ترجي من تشاء من هنا وتووي إليك من تشاء a yau idan kace kai ba za ka yi rabon kwana ba dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga anan tsabar jahilci ne da wauta kuma zalunci ne dan haka kenan anan ba ka ce ba kai ba za ka ci saraka ba dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ne in kana mawadaci ne kana iya nisantar cin saraka ka ce a saraka ta mabukata ce wanda yafi ni bukata a bashi wanda yafi ni bukata a bashi amma ba dan sadaka ta haramta gare ka ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul buyo mun tsaya karshen wato babi na hudu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nan nisantar duk wani abu wanda yake na shubha shine yace babu ma yutanazzahu min ash-shubuhati babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na nisantar duk wani abu wanda yake na shubha wanda bayani ya gabata idan aka ce ash-shubha shine abinda lamarin sa yayi rikita ma'ana halaccin sa bai fito fili balantana haramci al'amari ne ya tunkaro ka wannan al'amari ba ka da masaniya game da hukuncinsa dalili na halaccinsa bai bayyana gare ka ba balantana wanda yake na haramcinsa wanda ababan da ya gabata malam ya zo mana da misalai na shubuha daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin su akwai hadisin Adiyu ibn Hatim Allah ya kara masa yadda wanda yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi so da yawa idan na fita farauta na kan aika karina akan wani naman dawa idan na hango amma idan zan sake shi sai na yi bismillah kamar yadda Allah ya umarce mu yace to sai naga sai naje na samu karina da wani kare wanda yake na daban sun yi tarayya akan kashe wannan dabba karina dai wanda zan sai lokacin da zan sake shi na yi bismillah amma wancan bai yi bismillah wutun da wani ba na aika shi yace ya rasulullahi kuma ban yi sani ba tsakanin nawon da wancan kin wanne ne ya kashe dabbar manzo Allah sai yace masa la ta'kul kar ka sake kaci manzo Allah yace masa innama samaita ala kalbik ka san da cewa kadai kai bismillah ne akan karanka lokacin da zaka aika shi walam tusammi ala al-akhar wancan kare na daban wanda yayi tarayya da naka ai ba kai bismillah ba tunda ba kai ka aika shi ba kaga anan ya jahilci cewa nashi ne ya kashe wannan dabba ko ba nashi bane in nashi ne ya kashe to wannan kenan halacci ya bayyana saboda me yasa yayi bismillah to in aka ce shubha kenan abinda halaccin sa bai fito fili ba balantana haramcin sa to irin waɗannan al'amura wajibi ne mutum ya nisance su duk abinda baka da tabbas game da halaccin sa ko haramcin sa anan to dole ne ka nisance shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram manzon Allah ya ce duk wanda yake yayi cin shubha manzon Allah ya ce tabbas wato ya kubutar da addinin sa ya kubutar da mutuncin sa ya kubutar da addinin sa game da daukar zinubi kuma ya kubutar da mutuncin sa ba za a tuhunce shi ba a cewa ne yana aikata abin da ya ga dama an gane ko manzon Allah sai ya ce duk wanda ya abuka kansa cikin shubha to wannan ya fada cikin haramu dan haka wajibi ne duk abin da ka kasa gane kansa halaccin sa bai bayyana ba ko harancin sa to abin da ya kamata kai zantsani ka kaurace masa kamar so da yawa zaka gani musamman a irin wannan lokaci wani nau'i na mu'amalar kasuwa zai zo wannan kasuwa baka da tabbas game da halaccin ta ko haramcin ta anan sai kaga wasu sun rintse ido sun aikata sai bayan sun aikata sannan su tambaye malamai shi kuma anan abin da ya zama wajibi ka nisanta kar ka sake ka aikata sai kai tambaya in ka samu tabbacin cewa halaka ne to wannan ba laifi bane ka aikata in ka samu bayanin cewa haramun ne to ya zama wajibi ka nisanci al'amarin to shine anan kenan shine yake cewa babu ma yutanazzahu min ash-shubuhati baban da ke bayani game da abinda ya zama wajibi a nisanci duk wani al'amari wanda yake na shubha shine anan malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce bi tamratin masquda wato da wani dan dabino a yashi akan kasa dabino ne daya faqala sai manzon Allah yace laula an takuna sadaqatan la akaltuha ba dan kar aje wannan dabino ya zama na zakka ne manzon Allah yace wallahi da na dauka na ci an gane ku in ba dan kar aje na zakka ne manzon Allah yace da na dauka na ci kaga anan wannan dabino shubha ne saboda halaccin sa bai fito fili ba harancin sa bai fito fili ba inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sani ya tabbata ba na zakka bane to manzon Allah da ya dauka ya ci to abin da ya hana manzon Allah ya ci wannan dan dabino tsoro yake kar aje dabino ne wanda yake na zakka anan me zamu iya kara fa'idan ta a karkashin wannan hadisi na'am cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba an gane ku domin gaibu al'amari ne wanda yake banda da Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaibu ko ba ta hanyar da ake sanin gaibu hanya ce daya daya ta hanyar wahayi Allah ya turo ma wani annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga cikin manzanninsa Ubangiji ta'ala ya bashi labarin wani abu wanda yake boyayye in ma abin da ya wuce ko abin da ake ciki ko wanda zai zo gaba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghayb walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Yace bai dace ba, ma'ana bai saukaka ba Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya nuna muku wani al'amari wanda yake na gaibu. Haka kawai Allah ya dauke ka ya nuna maka wani al'amari na gaibu, wannan bai saukaka ba ga ƴaƴan Adam. Sai yace walakinna Allaha, sani dai Allah, yajtabi min rusulihi man yasha, yana zabar wanda ya so daga cikin manzanninsa sai ya nuna masa wani al'amari wanda yake na gaibu. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da masaniya game da hakikanin wannan dabino na zakka ne ko ba na zakka bane. Inda ya san ba na zakka bane, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kaga anan kasancewar shubha ne. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان الهلالي المكي عن الزهري هو ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفص عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. قال حدثنا أحمد بن المقدام الإجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله عليه وكلوه. الامام البخاري الله يجي انسا كي فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa man lam yaral wasawis wa nahaw hamin ash-shubuhat, wanda malaman da suka tafi akan cewa duk wani abu wanda yake na wasiwasi da abin da yake kama da haka, abin da yake kai kawo a cikin zuciyar bawa, wannan baya daga cikin shubha. Kamar misali wani wasiwasi da yake kai kawo, an gane ko man lam yaral wasawisa wa nahawaha min ash-shubuhati, kenan bayani game da wanda bai yi kudirin cewa duk wani wasiwasi da abin da yake kama da haka cewa yana daga cikin shubha. Domin in aka ce shubha, abinda babu dalili wanda ke nuna halacci ko kuma haramci, amma akwai wani abu wanda yake kai kawo a zuciya na wasiwasi, to wannan ba a kiran shi shubha. Shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Asim, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa shukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yajidu fi salati shay'a, wato an kai kukan wani mutum wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mutum a cikin sallarsa yakan ji wani abu wanda yake na wasiwasi game da fitar iska, cewa iska ta fita daga jikinsa ko bata fita ba. Daga ya fara sallah kawai sai wasiwasi ya ringa kai kawo a cikin zuciyarsa, shin arwallarsa ta warware ko bata warware ba. A yaqau sala, shin wai zai yanke sallah? Aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan mutumin da yake samun wani abu na wasiwasi a cikin sallarsa, shin iska ta fita daga jikinsa ko bata fita ba? shine ake tambayar manzon Allah shin wannan mutum a yaqabu salata shin zai yanke sallah yaje ya jaddada arwallahi yazo ya saki qala la manzon Allah yace a ba zai yanke sallah ba hatta yasma'a sautan manzon Allah yace sai yaji wato muryar ko kuma sai mu ce hatta yasma'a sautan sai idan yaji karin fitarta abu yaji da rihan ko kuma yaji warinta an gane ku kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa sai ya samu tabbas sannan ya zama wajibi ya yanke sallah amma da zaran jin wannan wasi baya halatta ya yanke sallah shine yace hatta yasma'a sautan manzon Allah yace sai idan yaji karin fitarta aw yaji da rihan ko kuma yaji warinta sannan a wannan lokaci ya zama wajibi ya yanke wannan hadisi yana nuna mana kamar yanda akan wannan hadisi ne malamai suka gina ka'ida ta al-yaqinu la yazulu bishak sakankan cewa bata gushewa a sanadiyar kokonto idan ka tabbata kana da arwalla kokonto ya same ka shin wani hadisi ya fita daga jikinka ko bai fita ba to wannan bai warware arwallarka ba arwallarka tana nan sai ka samu tabbas dan haka shi yanzu wannan hadisi da malam ya shigo da shi kaga ai wasi ne wannan ya samu to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cewa ba zai yanke sallah ba sai ya samu tabbas to dan haka duk wani abun da zai ringa dan kai kawo a cikin zuciyarka na wasi game da wani al'amari to wannan ba a lissafa shi akan shubha sai kana da dalili alamar da ta nuna cewa halak ne ko kuma haram ne sannan kenan in babu wata alama kenan wannan shine za a dauke shi a matsayin cewa shubha ne dan haka shi wannan hadisi yana nuna cewa asali game da musulmi shine ka kyautata masa zato an gane ku ka kyautata ma hadisi na gaba ne kenan wannan yana nuna mana duk abu wanda yake kenan duk wani al'amari zaka dauke shi a matsayin kenan halak ne sai in ka samu dalilin da ya nuna haramcinsa kenan in abun ya rikita gare ka ka kasa gane halacci ko haramci kana kai kawo zuciyarka ta ringa kai kawo to a wannan lokaci abin da ya kamata ka kaurace masa wato shubha ne amma irin wasi wanda yake gudana akan zuciya to wannan baya sanya mutun ya kaurace ma abu kamar yanda su dewa kamar yanda malamai suka yi misali su dewa zaka ga mutun saboda shishigi wai in baka san mutum ba baka san sana'ar shi ba ba za ka sayi abin da yake hannunsa ba kamar dan kar aje dukiyar shi ta haramci wannan malamai suna kirga shi akan shi shige ne asali sai ka dauki cewa matsayin dukiyar shi dukiya ce ta halal sai in ka samu dalilin da ya nuna cewa dukiya ce wadda take haramtacciya ko kuma lokacin da aka wayi gari dukiyar shi kenan ka sanje cewa yana neman kudi ta hanya biyu ta hanyar da Allah ya halitta da hanyar da Allah ya haramta kenan wannan dukiyar shi ta zama shubha saboda akwai halaka akwai haram baka san ba cewa wannan ta haram din ce ko ta halak ke wannan shubha ne to amma haka kawai ban san ka ba kana da sana'a sai yin tsantsanin yin mu'amala da kai dan kar aje dukiyar ka dukiya ce haramtacciya to wannan shishige ne da wuce iyaka an gane ku kenan don haka anan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kai masa kukan wannan mutumin da a cikin sallarsa yakan ji wani abu na wasi cewa iska ta fita daga jikinsa ko ba ta fita ba shin zai yanke sallah manzon Allah yace ba zai yanke ba yace hatta yasma'a sautan sai yaji karin fitarta aw yaji da rihan ko kuma yaji warinta sannan a lokacin nan kenan zai yanke sallah Ibn Abi Hafsa daga al-Imam az-Zuhri yake cewa la wudu'a illa fi ma wajadta riha aw sami'ta sawta wato manzon Allah yace babu maganar yin arwalla sai idan wato kaji warin iska aw sami'ta sawta ko kuma kaji kenan karin fitarta sannan a wannan lokaci ne zaka yanke arwalla zaka yanke sallah amma da zaran wannan wasi to wannan baya sa mutum ya yanke sallah kenan haka a dukkan wata mu'amala da zaka yi da ƴan uwanka musulmi in dan wasi wannan da yake kai kawo to wannan ba a waiwayawa zuwa gare shi ko kuma wani abu da kake famar zaka aikata wani wasi ya dan kai kawo to wannan baya hana ka aikata kenan anan sai in ka samu rashin kwanciyar hankali akan abu kuma babu dalilin da ya nuna halaccin sa ko haramcin sa to a wannan lokaci zaka kaurace masa domin shubha ne to shine malam sai yazo da hadisi na biyu a baban shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa anna qauman qalu ya rasulullahi lalle wasu jama'a daga cikin sahabbai sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce masa inna qauman ya'tuna na bil laham lalle wasu mutane sukan zo mana da nama lanadari ba mu yi sani ba a zakarusumallahi alaihi amla shin sun ambaci sunan Allah akan yanka wannan dabba ko kuma ba su ambaci sunan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su sammullahi alaihi idan za ku ci naman ku ambaci sunan ubangijin ku ku ce bismillahi wa kulu manzon Allah ya ce ku ci anan abin da muke so mu gane waɗannan waɗanda suke zo musu da naman kar mu yi tsammanin wasu ne waɗanda suke na waje a musulmi ne sukan zo musu da shi an gane ko illa kasancewar suna kokonton shin wai da za su yanka wannan dabba sun yi bismillah ko ba su yi bismillah ba shi ne manzon Allah ya ce suka ce ya rasulullahi shin za mu ci irin wannan nama manzon Allah ya ce idan za ku ci ku yi bismillah kuma ku ci an gane ko idan za ku ci manzon Allah ya ce ku yi bismillah to wannan yana nuna mana kenan anan duk wani abu wanda yake asali game da ɗan uwanka musulmi shi ne ka kyautata musu zato duk abin da dan uwanka musulmi zai yi ka dauke shi a matsayin cewa yayi aikata shi ne a bisa fuska wadda ta dace sai ka samu dalilin da ya nuna sabanin haka kenan dan haka misali wannan yana nuna mana kenan wannan na ɗan uwa ne musulmi ba ma ahlul kitabi ba da yake su ma ahlul kitabi Allah ya halitta mana cin yankan su kenan shi kanshi yankan da yazo daga wajen ahlul kitabi din zaka ci abin da ya dace kai bismillah kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ai bismillah to amma ina ga irin naman da ake cin shi a yau wanda ake kawowa naman kafin naman kaji ina kasashen turai da ake kawowa da naman talatala da sauransu wanda duk da cewa akwai wanda yake fitowa daga yankin kasashen larabawa akwai wanda yake fitowa kuma daga kasashen turai in wanda yake fitowa daga kasashen larabawa musamman kasashen da mun san kasa ce wanda take ta musulmi to wannan ba dai wannan shi irin wannan kenan abin da ya kamata mu yi sai mu yi bismillah kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma wancan wanda yake fitowa daga kasashen turai domin akwai wanda ake kawo shi daga Faransa da sauransu to wannan nama kwata-kwata abin da ya dace a kaurace masa ko mu ce ya zama wajibi ma a kaurace masa domin ya zama shubha saboda me yasa babu tabbacin cewa yankan ahlul kitabi ne ko ba na ahlul kitabi bane domin kasa ce wadda kafirai sun yi rinjaye a cikin ta inda muna da tabbacin cewa yanka ne na ahlul kitabi to wannan babu wani kai kawo game da cin shi to anan ba mu san ba naman da yazo daga Faransa shin yanka ne na ahlul kitabi ko ba na ahlul kitabi bane kaga anan bamu da dalili game da halaccin sa ko haramcin sa kenan ya zama shubha tare da cewa a jikin ta a jikin kartunan da ake kawowa wani suna rubuta wai halal to kasancewar wannan shi kanshi akwai wani nau'i wanda yake na yaudara akwai wanda nau'i ne yaudara akan haka na cewa halal inda a ce muna da tabbas wanda suka yanka musulmi ne ko ahlul kitabi ne wannan babu kai kawo amma rashin sanin wane ne ya yanka ahlul kitabi ne ko yahuda wannan ko wannan kafirai ne to wannan baya halatta kwata-kwata mace me yasa saboda ya riga ya zama shubha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce fa man ittaka shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram manzo Allah ya ce duk wanda ya abuka kansa cikin shubha manzo Allah ya ce ya fada cikin haram to a wannan hadisi su waɗanda suke zo musu da naman wasu jama'a ne daga cikin musulmi amma sun samu kokonto wasi-wasi suka samu a cikin zuciyarsu shin wai sun ambaci sunan Allah da za su yanka wannan dabba ko ba su ambata ba manzo Allah sai ya ce sammullaha ku ambaci alaihi sammullaha alaihi ku ambaci sunan ubangijin ku an gane ku wa kulubu manzon Allah yace ku ci to dan haka wannan yana nuna kenan kasancewar wasi-wasi akan abu wannan baya nuna cewa shubha ne indan wasi-wasi da mutun zai samu kamar misali dan uwanka musulmi ya yanka ka ringa wasi-wasin shin yayi bismillah ko bai yi ba to wannan kwata-kwata ba a bukatar shi in ma ka samu irin wannan wasi-wasi to manzon Allah ya nuna mana ga abin da zaka yi sai ka yi bismillah ka ci wannan nama amma shi wancan kenan da muka yi bayani ban mu da tabbas yanka ne na ahlul kitabi ko ba nasu bane kenan wannan shubha ne ba mu da dalilin da ya bambanta mana cewa halaka ne ko haram ne kenan wannan kaurace masa kuma shine ya zama wajibi babu qaulillahi azza wa jal wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan yanfaddu ilayha qala hadathana talq ibn gannam qala hadathana za'ida wa ibn qudama an husayn an salim wa ibn abdillah ibn umar أنه قال حدثني جابر رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت من الشام إير تهمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ra'aw tijaratan aw lahwa anfaddu ilayha ubangiji ta'ala yake cewa idan sun ga wata kasuwa an gane idan sun ga wani kayan kasuwa aw lahwa ko wani wurgi anfaddu ilayha ubangiji ta'ala yace sai su watsu su juya zuwa wannan kasuwa ko kuma wani wurgi wannan rarauka ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku da wani al'amari da ya wakana kamar yadda malam ya zo da sababin saukar ayar wato da a cikin hadisin da ya zo da shi a karkashin babu shine ubangiji ta'ala yace wa idza ra'aw tijaratan idan sun ga wani kayan kasuwa aw lahawan ko wani wurgi in faddu ilaiha ay in sarafu ilaiha sai su juya zuwa wannan kayan kasuwa ko kuma wurgi su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan malam ya zo da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ke cewa bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muna salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nihi da salla anan wato shine kenan ana cikin jiran salla domin ana cikin khutuba domin khutuba ita ma salla ce wanda Allah ya wajabta mana dole ne a yi kawaici a tsaya a jimi ne limami yake fada koda ba a fahimtar larabci shine anan kenan shi Jabir ya dauke ta gaba ɗaya salla ce domin tana gabatar sallar Juma'a shine yace bainama nahnu nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayin da muna salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan ana cikin khutuba idza aqbalat min ash-shami irum tahmilu ba'aman wato sai wani ayari ya gabato daga birnin Sham ayarin da yake dauke da abinci wanda galibin kayan masrufi wanda ake amfani da su a Makka da Madina akan zo da su ne daga kasar Sham domin sukan zuwa can fatauci su je su kawo su kai kaya su sayar da su sannan kuma su rabto kaya musamman na abinci su kawo Makka da Madina to an yi dace abinci ya yanki a birnin Madina jama'a suna cikin tsananin bukata wanda kuma dabi'arsu da al'adarsu in kaya sun iso wato akan dan buga wani tamburi ma'ana ganga wanda in an buga sanarwa ce domin jama'a su san da cewa kaya sun iso kowa ya fito ya saya to sai aka yi dace ayari ya iso Madina a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari yana khutba aka buga wannan ganga cewa kaya sun iso jama'ar da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci a wannan lokaci faltafatu ilaiha sai suka juya kowa sai ya waiwaya aka tashi aka je aka tari wannan kaya hatta ma baki min ma annabi sallallahu alaihi wasallama illa 12 rajulan bi rage ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallaci face mutum 12 kawai mutum 12 kadai wato sifarri gaba dai masallaci ya watse kowa ya tashi ya je ya tari kaya fa nazalat wannan aya sai ta sauka ubangiji ta'ala yace wa idza ra'u tijarata idan sun ga wani kayan kasuwa aula hawan ko wani wargi me ake nihi da wargi wannan ganga da aka buga domin sanar da jama'a cewa kaya sun iso in faddu ilaiha ubangiji ta'ala yace sai su juya zuwa wannan kayan kasuwa ko wargi wata rakuka qa'ima sai su kyade ka kai kadai kana tsaye kana huduba ubangiji ta'ala yace kulce da su ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara abinda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala na kikkiawan sakamako da ya tanada ma bayin sa a gobe kiyama shi yafi alkhairi dangane da wannan wargi kuma yafi alkhairi game da wannan kayan kasuwa wallahu khairur raziqin ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu azurtawa in har akwai wani mai azurtawa balantana babu wannan rarauka ne da zargi ubangiji subhanahu wata'ala ya mamazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sun watse sun kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana huduba gaba dayan masallacin ya watse sai mutum 12 kawai a wata riwaya da mata uku wannan hadisi malam ya zo da shi ba dan komai ba dan ya nuna mana cewa duk da cewa ita kasuwa abu ce wanda Allah ya halitta kuma abu ce wanda take abin yabo akan ta duk wanda ya tashi yana neman halakkin sa wannan abin yabo ne to amma duk abin da zaka yi kada ka bari cewa kasuwa ta shagaltar da kai an gane ku neman halakka da kai abin da zai shagaltar da kai game da abin da ya zama wajibi akan ka abin da ya zama wajibi akan ka haƙƙi na ubangiji subhanahu wata'ala kai kokarin bada shi akan lokaci in ka gama sannan ka koma kan sana'arka kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun anan ayatun tuni bayani ya gabata akan ta ubangiji ta'ala yake nuna mana cewa idan an yi kiran sallah a ranar juma'a kiran sallar da limami yake hawa minbari ubangiji ta'ala yake cewa ku tafi zuwa ga ambaton ubangijinku shine ku saurari ku duba kuma ku yi sallah wadarul bai'a ubangiji ta'ala yace ku dena saye da sayarwa haka nan na karkashin saye da sayarwa duk abin da zai iya shagaltar da mutum game da zuwa juma'a ga wannan juma'a ta zama wajibi a kansa dole ya dena ubangiji ta'ala yace dena saye da sayarwa da tafiya wato masallaci domin yin sallah ubangiji ta'ala yace shine yafi muku alkhairi in har kun kasance kun san da haka sai yace idan an gama sallah ku watsu aban kasa ku nema daga fadala ta ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana kowa ya tafi kan sana'ar sa ko kaga anan kenan yana nuna mana baya dacewa ga mumini wato wani saye da sayarwa da dukkan wasu al'amura na neman halak su shigantar da shi game da ambaton ubangiji subhanahu wataala ma'ana game da abin da ya zama wajibi akan sa shine kenan anan malam ya yi babi akan wannan aya wanda kenan yana nuna mana cewa duk da cewa kasuwa halak ce kuma abu ce wanda Allah ya halitta mana abu ce wanda ake yabon mai yin ta to amma kada mutum ya bari kenan wannan kasuwa ta shagaltar da shi game da abin da ya zama wajibi a kansa kamar yadda zamu iske a babi na gaba sifa ce ta muminai wato kasuwa ko wani lamari na kai kawo na rayuwa baya shagaltar da su game da ambaton Allah da tsaye da sallah babu man lam yubali min haythu kasaba al-mal قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutumin da bai kula ba ta ina ne yake neman dukiya, ba ruwan shi kawai, in dai za a samu dukiya ta kowace hanya kawai zai gabata, ma'ana ba ruwan shi da halaka, ba ruwan shi da haram. Duk wanda ya kasance ba ruwan shi da halaka, ba ruwan shi da haram, in dai a samu dukiya, to wannan abin zargi ne. Shine anan malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya'ti 'alan nasi zamanun, manzon Allah yace wani zamani zai zo ga mutane. Wannan kaga al'amari ne wanda yake na gaibi, Allah ya sanar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama, yake bada labarin abinda zai zo nan gaba, wanda kuma alama ce kenan daga cikin alamomin da suke tabbatar da annabtar shi da manzancin shi, domin ba da labarin abin da zai zo gaba baya kasancewa sai ta hanyar wahayi. Wahayi ko ya takaita ga manzannin Allah da annabawa, su kadai ne Allah yake musu wahayi, na a turo musu sakon a gaya musu wani al'amari na gaibu, a baya an yi abu kaza ko kuma a gaba za a yi abu kaza. Shine manzon Allah ya ce ya ati 'alan nasi zamanu, wato wani zamani zai zo ga mutane, la yubali mar'u ma akaza minhu, wato mutum baya kula da ta inda zai riki dukiya, ba ruwan shi da halal, shine amin alhalali am min alharam, shin wannan dukiya ta zo ne ta halak ce ko kuma ta haramci, kamar irin zamanin da muke ciki a yanzu, in dai a samu dala to wani koda mutum za a yanka shi ba ruwan shi, ko mai za a yi, in dai a samu kuɗi to zai yi. Wanda a zamanin nan mutum zai dauki ɗan danshi ya je ya sayar da shi domin a bashi dukiya, to wanda ya dauki danshi ya je ya sayar da shi ko ya je ya ba buka, aka yanka aka sha jini dan a samu dukiya, tsammanin ka akwai wata hanya da zai bari? Kuma har a yau mutane in an ce musu halak sai su ce kawai abin da ya zo aljihu shine halal, alhalal ma halla fi jaybi, abin da ya shiga aljihun ka shine halal. Wanda ita dukiya abu ce wanda take hannun Allah, abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko ba a samu dole sai ta hanyar yi mishi da'a, kamar yanda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Manzon Allah yake cewa lalle wato ran tsarki Jibrilu yayi busa a cikin zuciyata, wanda nau'i ne na wahayi, cewa duk wata rai ba za ta mutu ba sai ta cike iya gwargwadon kwanukan da Allah ya yanka mata, ba yanda za a yi mutum ya tafi lahira ya bar daidai da sai wanda ɗaya nashi na rayuwa a doron ƙasa, duk wanda kaga ya mutu to lokacinsa ne. Shine yace lalle duk wata rai ba za ta mutu ba sai ta cike adadin kwanukan da Allah ya yanka mata, wa tastawiba ajala, wannan illa yake cewa anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha, ko kuma tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha, sannan kuma sai ta cike arzikin ta, ma'ana gaba daya duk abin da Allah ya yanka maka na abinci, duk abin da zaka samu a rayuwarka daidai da kwaya ɗaya tak, ba za ka bari ba ka je lahira sai ka cinye iya abin da Allah ya yanka maka. Manzon Allah sai yake cewa ku ji tsoron Allah, ku kyautata a wajen nema, ma'ana ku nemi halal. Manzon Allah sai yake cewa kada jinkirin arziki ya kai ɗayanku ya nemi arziki ta hanyar da Allah ya haramta, sai yace fa innama inda Allahi la yunalu illa bi ta'ati, kusan da cewa abinda ke wajen Allah ba a samu sai an masa biyayya. Don haka kasancewar ita haram ko ta taru ba inda za ta je ta zo, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya zari albarka a cikinta, kai ba za ka amfana da ita balantana wani ya amfana kuma zai zame maka hisabi ne a gobe kiyama. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labarin kenan gurfacewar zamani wanda kuma alama ce daga cikin alamomi na tashin kiyama. Manzo Allah yace ya ati alal nasi zamanu, zamani zai zo ga mutane, la yubali maru, mutum ba zai kula ba ma aka zame shi abinda ya rika, duk abinda ya zo hannun shi kawai shi ba zai kula ba, ba zai bincike ba. Amin alhalali shin ya zo ne ta halal, amin alharami ko kuma ta hanya ce wanda take haramtacciya. Shi ko mumini abinda aka san shi da shi shine taka tsantsan, duk abinda zai shigo hannunka to ka tsaya ka tabbatar da cewa na halaka ne ko na haramun ne. Idan na halaka ne ka rika, idan na haramun ne ka rika nisanta kanka game da shi. Kenan wannan yana nuna mana duk da kasuwa cewa abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya halitta mana, to abinda ya zama wajibi a kan mu nisanci duk abinda muka tabbatar da cewa abu ne wanda Allah ya haramta. An gane ku, duk abinda muka san bai halatta ba to wannan mu nisanci shi wajibi ne. Babu tijarati fil bazzi wa ghairi wa qawlihi azza wa jal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه قال كنت أتجه في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد أن قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وآمر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. واتو ونن بابي ني ونن كي بياني القمدى واتو كاسوة البز. إذا أكتشي البز وننوئي ني نتفافي ونن أكي كرنشي زابا مصر. أنغاني بو nau'i ne na tufafi kamar irin leshi da sauransu. Sai yace wa gairihi da abinda yayi kama da haka. Sai yace wa qawlihi azza wa jalla, wato da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke fada rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi, wato wasu mazaje ne wanda kasuwa ko kulla ciniki baya shagaltar da su game da ambaton Ubangijinsu. Kamar yadda bayan ayar ne Allah ya faɗa fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudui wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Ubangiji ta'ala yake cewa Ubangijinku ya ba da izini game da ɗakunansa, ma'ana masallatai, an turfa'a, ma'ana a ɗaukaka su a wajen gini. An gane ku? Sannan wa yuzkara fi hasmuhu, wato a ambaci sunansa, wato a cikin wannan ɗakuna na shi kenan. Sai ya ce yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun, wasu mazaje na musamman wanda kasuwa ko kulla ciniki baya shagaltar da su game da ambaton Allah, su ne suke tsarkake Ubangijinsu a cikin masallatai safiya da maraice. To don haka shine malam ya shigo da wannan aya, sai yace wa qala qatada qatada ibnu di'ama yake cewa kana alqaumu yatabayauna wa yattajiruna wasu jama'a sun kasance suna kulla cinikayya suna kasuwa ma'ana su sayo kaya su saida su ci riba walakinnahum idana bahum haqqun min huquqillahi sanade idan wani haƙi ya same su daga cikin haƙoƙuwan ubangiji ma'ana wani al'amari ya tunkaro su daga cikin haƙoƙuwan ubangijin su lam tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi kasuwa ko kulla wani ciniki baya shagaltar da su game da ambaton ubangijin su hatta yu'adduhu ila Allah sai sun bada haƙin ubangijin su zuwa gare shi ma'ana duk kasuwar da suke da duk abin da suke in dai lokacin ibada yayi to za su dakatar da duk wani shagali da suke sai sun bada haƙi na ubangijin su sannan in an gama a dawo a ci gaba wannan ko yabo ne ubangiji subhanahu wata'ala yayi ga bayin sa masu aikata haka kenan dan haka anan ita kasuwa halaka ce kenan kar ka bari kasuwa ta shagaltar da kai dangane da abin da ya zama wajibi a kanka kaga anan mazanci ne waɗanda suke gaya ana kasuwar tukuru amma duk kasuwar da suke ba ta shagaltar da su game da ambaton ubangijin su nan shine Allah yake yabo a kansu ya yabe su game da kasuwar su kuma ya yabe su akan yadda suke kokarin bada haƙoƙin ubangijin su to shine Qatada ibn Di'ama yake cewa kanal qaum wasu jama'a sun zamanto ya tabayuna sukan yi cinikayya wa yatajiruna suna kasuwa walakinnahum sanidi su idana bahum haqqun min huquqillah idan wani haƙi daga cikin haƙoƙuwan ubangijin su ya tunkaro su lam tulhihim tijaratun kasuwa ba ta shagaltar da su wala bai'un ko wani kulla ciniki an zikrillahi game da ambaton Allah hatta yu'adduhu ila Allah sai sun bayar da wannan haƙi na ubangijin su zuwa gare shi dan haka duk aikin da musulmi yake in dai lokacin sallah yayi dole ne ya dakatar da shi ka je ka gama sannan ka dawo ka ci gaba dan haka kasashen da suka kula da harka ta addini musamman kamar Saudiya inda muka gani idan lokacin sallah yayi zaka ga shaguna kowane shago sai an rufe shi akwai kuma waɗanda suke jami'an gwamnati waɗanda suke bi duk mutumin da lokaci aka tare ikamar sallah lokacin sallah yayi bai daina saye da sayarwa ba yayi tafiya wajen sallah to a wannan lokaci za a kama shi kuma za a yi masa tara wadda take ta musamman wadda za ta sa ya shiga hankalin shi zuwa gaba shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abul Minhal yake cewa kuntu attajiru fi sar yace na kasance ina kasuwa ta canji idan aka ce as-sarf wato shine canji an gane ko misali in kawo sifa in baka ka bani naira kamar yadda suke yi canji na zinare da azurfa a wancan lokacin su da sauran kudaden da suke amfani da su shine yace kuntu attajiru fi sar na kasance ina kasuwa ta canji fasa'altu Zaid ibn Arqam sai na tambayi Zaid ibn Arqam Allah ya kara masa yadda game da wannan sana'a fa kada sai yake ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine malam sai ya juya mu zuwa wani sanadi na daban shine kenan sanadin daga Ibn Jurayj shi kuma daga Amr ibn Dinar shi da Amir ibn Mus'ab maimakon waccan hanya ta farko hanya ce ta Amr ibn Dinar shi kadai kenan ba tare da Amir wannan hanya kuma kenan Amr ibn Dinar da Amir ibn Mus'ab wato sun ji Abul Minhal yana fada yana cewa Sa'alatul Bara ibn Azib wa Zaid ibn Arqam wato na tambayi Al-Bara ibn Azib da shi da Zaid ibn Arqam Allah ya kara musu yadda ani sarfi dangane da kasuwa ta canji shin ta halatta ko bata halatta ba faqala gaba dayan su suka ce da ni kunna tajiraini ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaba dayan mu mun kasance ɗan kasuwa ne na canji a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an sar muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kasuwa ta canji faqala sai manzon Allah yace in kana yadan biyadin fala ba in har canjin ya kasance hannu da hannu ne manzo Allah yace ba laifi in baka zinare ka bani azurfa an gane ko kamar a yau kenan in baka sifa ka bani naira ko in baka naira ka bani sifa ko wani nau'in kudi na daban, in har ya kasance hannu da hannu ne to wannan ba laifi, ko kuma kasancewar canji ne wanda yake na sifa. Misali in baka takardu ka bani kenan canji kankana, misali ina bukatar kankanan canji na jika goma, baya halattar in baka jika goma sai in ka samu canji sannan zaka ba, wannan baya halatta. Ko da jinsin kudi ya kadaita, jinkiri baya halatta, sawa'an jinsi ya kadaita ko ya saba, sai dai ka je in ka samu canji kankana kenan na jika goma ka kawo ka bani nima in dau jika goma in baka. Ko kuma misali ina iya kawo canji, ina da canjin kudi kamar jika 100, sai in kawo shagonka sai in ajiye maka wani ga ajiyar kudi na nan, a duk lokacin da ka buƙaci canji kenan ka canza a cikinsu, idan ka canje su kenan zan zo in karɓi kudi na, to wannan ajiya ce na baka. Amma in canji ne ka kawo mun baya halatta in karɓi wannan canji in ajiye sai in na samu takardun in baka, wannan haramu ne. Ngalego to haka misali wani ina buƙatar naira ta miliyan guda amma sai in na samu zan baka, canjin naira nake buƙata ta miliyan guda, to wannan baya halatta. Sai dai in ce ka bani ramcen naira, an gane ku, ba ni naira ta miliyan guda, ina buƙatar ka ramta min naira ta miliyan guda, kenan a yau nawa nawa ake canji, misali 365 ake canji, sai in ce wani ina buƙatar ka ramta min naira ta miliyan guda, kenan a nan kai miliyan ce ka ramta min, amma ka bani nauyin kuɗi wanda yake naira, ba canji bane ba mu kai. Amma in har canji ne to baya halatta, dole zan zo da kuɗi in baka, ina baka nima kuma ka ɗauka ka bani, baya halatta a yi jinkiri. Shi ne anan manzon Allah da suka masa tambaya anisarf, wato dangane da canji, faƙala sai manzon Allah ya ce in kana yadan biyade, idan ya kasance hannu da hannu ne fala ba sa, manzon Allah ya ce ba laifi. Kenan anan mafhumul mukhalafa, tare da cewa ya bayyana ce sai ya ce wa in kana nasi'an, in kwa ya kasance akan jinkiri ne, yanzu zan baka sifa sai in ka samu naira ta miliyan guda zaka bani, to wannan haramu ne. Manzo Allah ya ce fala yasulu, to wannan baya inganta. An yi amfani da lafazin fala yasulu akan cewa baya halatta, shine ya ce fala yasulu baya inganta, ma'ana kwata kwata baya halatta in dai akwai jinkiri. Kenan anan kamar yadda muka yi bayani, sawa'an jinsin kudi ya kadaita ko ya saba, in jinsin kudi ya saba to ya halatta a yi fifiko, amma jinkiri baya halatta. Amma in jinsin kudi ya kadaita, ma'ana gaba ɗaya sifa ne, to da jinkiri da fifiko gaba ɗaya ba sa halatta. Kenan a takaice wannan yana nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ga su mazanjiya yanda suke kasuwa, amma wannan kasuwa ta su ba ta shigantar da su game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan dan haka kasuwa abin yahuci, amma a inda ke zamantowa abin zargi, in za ta shigantar da mutum game da abin da ya zama wajibi a kan shi, to wannan baya dacewa. Anan malam sai ce babu tijarati fil bazi, sai ya ce wa ghairihi, wato kasuwa game da zaben masar nau'i ne wanda yake na tufafi, wa ghairihi da waninsa, kasancewar kasuwa ta albaz kenan tana karkashin kenan la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi, ko ma wace irin kasuwa ce in dai ba abin da Allah ya haramta bane ba, an gane ko. A wata nuska akan samu albarri, amma kasancewar albaz shi ne. Babul khuruji fi tijara, babul khuruji fi tijara wa qawlillahi azza wa jal fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah qala haddathana muhammad ibn salam huwa al-baykandi qala akhbarana makalad ibn yazid qala akhbarana ibn jurayj أنه قال أخبرني عطاء أن عبيد بن أمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى رضي الله عنه ففرج عمر رضي الله عنه فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذ نوله قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانقلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fita wato game da kasuwa in safiya tayi ka fita ka je masana'antarka an gane ku sawa'an da saba ne ko da yamma ko da dare kenan fita mutun ya fita ya je kasuwa sawa'an daga gida ka fita ka je kasuwa ko kai bulaguro domin saye da sayarwa shine sai ya ce wa qaulillahi azza wa jalla da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fantashiru fil ardi Ubangiji ta'ala ya ce ku watsu a ban ƙasa wabta gumin fadlillahi ku nema daga fadla ta Ubangijinku shine malamai suka ce bi tijara wa ghairiha ku je ku yi kasuwa da sauran sana'a ku nemi fadla ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine arziki kaga anan da Allah ya ce ku watsu a ban ƙasa farko dai ana bayani ne in an gama sallar Juma'a to sawa'an kasuwar taka a cikin garin ku take ko sai kai bulaguro wannan duka ka shiga karkashin fantashiru fil ardi to shine anan malam ya shigo da hadisin Ubayd ibn Umair yake cewa lalle Abu Musa al-Ash'ari ya zo gidan Umar Allah ya kara masa yadda ya nemi izinin shiga fa lam yu'zallahu ba a bashi izini ba wanda da mun sunna in kai sallama an amsa maka sai ka nemi izini ka ce ni ne wani in an baka izinin shiga ka shiga idan ba a baka izinin shiga ba to ka juya ka tafi yakka kenan in kai sallama an amsa maka sai ka nemi izini so idan an baka izini kenan sai ka shiga idan ba a baka izini to ka juya ka tafi yakka shine sai ya ce fa lam yu'zallahu ba a bashi izinin shiga wa ka'annahu kana mashghulan ka ce Umar ya kasance a shagalce ma'ana wani al'amari ya tsire masa gaba dan haka bai ba Abu Musa wato izinin shiga faraja'a Abu Musa al-Ash'ari da ya nemi izini so uku ba a bashi izini ba sai ya juya an gane ko fa faraga Umar Allah ya kara masa yadda ya gama sha'aninsa fa qala sai yake cewa alam asma sauta Abdullahi ibn Qais shin ban ji ba muryar Abdullahi ibn Qais suna ne na Abu Musa al-Ash'ari amma ya fi shahara da kinayarsa yace ban ji muryarsa ba izanulahu yace ku ce masa ya shigo ku je ku bashi izinin shigowa kila sai aka zo aka fada ma Umar aka ce kad raja'a ai Abu Musa ya juya fada'ahu sai yace maza ku bayan shi ku kirawo shi aka je aka kirawo shi ya dawo wajen Umar fa qala sai yace ma Umar kunna nu umaru bi zalika abinda kaga nayi haka aka umarce mu cewa in mun yi sallama mun nemi izini in ba a ba mu izini mu juya mu shiga sha'anin mu an gane ku domin ubangiji ta'ala me ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kada ku sake ku shiga wani gida wanda ba naku ba sai kun yi sallama kuma sai kun nemi izini kai sallama a farko idan an karbi sallamar ka sai ka nemi izini shin in shigo idan ka ji shiru har ne sai ka ƙara fada shin na shigo ka ambata sunanka yanda za a gane ka idan ka nemi izini so uku ba a baka izini ba to sai ka shiga sha'aninka in ku a neman izini na farko shin na shigo aka ce maka a'a to abin da yafi alkhairi ka koma kuma yana ubangiji ta'ala yace wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum to shi Abu Musa da yayi sallama ya nemi izini so uku ba a bashi izinin shiga sai ya juya Umar bayan ya gama shagalinsa sai yake cewa shin ban ji ba sautin Abu Musa da zu aka ce masa kwarai Umar yace ku je ku faɗa masa ya shigo. Da aka fito a bashi izinin shigowa sai aka tarar da bayanin har ya juya ya koma. Umar sai yace maza ku je ku kira shi. Da aka kirawo shi sai aka tambaye shi me yasa ba Umar ya tambaye shi me yasa ka koma. Sai yace kunnanu Umar bi zalim. Yace mun kasance da haka ake umarnin mu ma'ana haka manzon Allah yace mu. In mun nemi izini su uku ba a ba mu izini ba to mu juya. Umar sai ya ci kwalar sai ya ci kuikuye shi yace masa ta'atini ala zalika bil bayyina. Yace wallahi sai ka zo mun da shaida wanda zai tabbatar da cewa lalle manzon Allah ya faɗa haka. Me za a yi fanqalaka ila majalisil ansari fa sa'alahu. Abu Musa ya je wani mazauni daga cikin mazaunai na mutanen Madina yana shesheka kamar yadda yake cikin wata riwaya. Ya musu magiya ya hada su da Allah yace kunji yanda muka yi da Umar. Ina hada ku da Allah shin a cikin ku akwai wanda ya taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa in kai sallama ka nemi izini so uku in ba a baka izini ba ka juya ka shiga sha'aninka. Faqalu suka ce wallahi gaba daya mu mun ji kowa da ka sani anan ya ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka ma suka ce la yashhadu laka ala hadha illa asgaruna Abu Sa'id al-Khudri. Dan haka babu ma wanda zai zame maka shaida ya wanke ka a wajen Umar game da tuhuma, wato sai wanda yake mafi kankantar mu shine Abu Sa'id. A wannan mazauni dai shine yaron mu, ma'ana shi zai zame maka shaida. A lokacin nan Abu Musa fa zahaba bi Abi Sa'id al-Khudri, ya sha Abu Sa'id suka tafi wajen Umar Allah ya kara masa yadda. Abu Sa'id ya tabbatar ma Umar cewa shi ma ya ji wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in kai sallama ka nemi izini so uku in ba a baka izini ba ka shiga sha'anuka. Umar sai yake cewa a khafiya alayya hadha min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa yanzu irin wannan al'amari yace ya komi gare ni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace alhani safqu bil aswa, ba komai bai sa bani da labari game da wannan al'amari face kawai saye da sayarwa a kasuwa, ma'ana kullu ciniki a kasuwanni shine ya shigaltar da ni. An gane ya'ani al-khuruj ila tijara, ma'ana fita zuwa saye da sayarwa kenan rashin lazimta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu daga cikin sahabbai suke lazimtar shi, shine ya hana shi Umar bai ji ba wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko anan kenan Umar Allah ya kara masa yadda yana ma kansa inkarin rashin lazimtar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da gobe, amma ba ya nuna cewa ko baya lazimtar shi, domin mun muce da hadisi tun a cikin kitabul ilm Umar Allah ya kara masa yadda shi da wani makwabcinsa suna baki bakin zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In yau Umar ya tafi wancan makwabci nashi sai ya je kasuwa ya sana'ar shi, a gobe wannan makwabci zai je ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma Umar ya tafi kasuwa. Ran da Umar ya tafi kasuwa, idan ya dawo daga kasuwa wannan makwabci nashi zai ba shi labarin duk abin da ya wakana sakon da ya sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hukuncin da suka tabbata. Shi ma Umar a gobe sai ya ba makwabcinsa labari shi makwabcin nasa idan ya tafi kasuwa. To anan shi kasancewar wannan al'amari ya buya ga Umar shine yake cewa a kafiya alayya hadha min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yanzu irin wannan abu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya buya gare ni. Sai yace alhani safqu bil aswa, lalle ba komai bai sa na jahilci wannan sunna, yace kawai saye da sayarwa a kasuwanni shine ya shagaltar da ni, ma'ana fita zuwa kasuwa. Dan haka a wata riwaya Umar yace masa, yace ma Abu Musa yace ba ina tuhumar ka bane ba, yace ina so ne na toshe wata kofa dan kada a waye gari zamani yayi zamani wani ya fito ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, alhali bai fada ba a kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan haka su magabatan kwarai junansu yana amince ma juna, junansu yana gaskata ma juna, yana gaskata juna, amma ba dan komai ba, dan tushe kafa ce wanda take tabanna. Dan haka suke taka tsantsai, in ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to sai ka kawo dalilin a ina ne ya fada. wanda a yau kawai sai mutun ya ce maka manzon Allah ya ce kaza, amma ba zai gaya maka ba gaya a wuri kaza ne manzon Allah ya faɗa. To kaga anan shi da ya ce ma Umar, ai an ce mana in mun nemi izini so uku bayan sallama ba a ba mu izini ba mu shiga sha'anin. Umar ya ce sai ka kawo mun shaida. Dan haka a yau din mutun ya ce maka manzon Allah ya ce kaza, sai ka tambaye shi a wani hadisi a cikin wani littafi ne. Kina anan abinda muke so mu gane, Umar Allah ya kara masa yadda, gashi yana fita ya je kasuwa, wannan kuma ya gune Ubangiji subhanahu, ko kuma al'amu umarni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi, wanda umarnin abinda yake tabbatarwa shi ne halacci mutum ya fita ya je kasuwa ya sana'a shi. Nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladar kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.